Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a farkanmu da wannan lokaci Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau Lahadi 6 ga watan Oktoba. Ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Babban wakilin Koriya ta Arewa a tattaunawa ta madakin aiwatarwa da Amurka da suka yi jiya Asabar a birnin Stockholm. Ya ce tattaunawar ta kawo ƙarshe nan da nan tattaunawar bata zo da irin yanayin da muka sa rai ba ƙarshen ta dai ta wargaje abinda Kim Jong-il ya faɗa kenan a harabar ofishin jakadancin Koriya ta Arewa a birnin Stockholm to sai dai ɗan sa'o'i bayan nan mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagus ya faɗi a wata takardar bayani cewa kalaman da suka gabata na tawagar yan Koriya ta Arewa ba su kama da maudu'i da kuma yanayin tattaunawar da aka kwashe sa'o'i 8:30 ana yi a yau din nan ba tawagar Amurka dai ta gabatar da kwararren ra'ayoyi kuma an yi tattaunawa mai kyau da tawagar ta Koriya ta Arewa jami'an tsaron Iraki sun yi harbi da harsashin gaske kan masu zanga-zanga a jiya Asabar suka kashe 19 daga cikin su baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a birnin Bagadaz kawai ma a rana ta 5 ta wannan zanga-zanga kan manufofin gwamnati wadda ta girgiza kasar baki daya adadin waɗanda suka mutu a birnin Bagadaz da birane da dama a kudancin Iraki sun kai wajen 100 a kasarin masu zanga-zangar sun yi biris da kiraye-kirayen gwamnati da shugabannin addinai na su kai zuciya nesa a birnin Bagadaz masu zanga-zanga sun yi ta'aran gama da jami'an tsaro a unguwanni da dama suka yi ta kona tayoyi akan tituna masu zanga-zangar sun faɗaɗa bukatunsu daga batun samar da ayyukan yi da abubuwan more rayuwa kamar su ruwan sha da wutar lantarki suka ƙara da kiran da aka kawo ƙarshen almundahana a wannan ƙasa mai arzikin man fetur wacce ke ɗauke da mutane kimanin miliyan 40 To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dabban mazauna bangaren yankin Kashmir da ke karkashin ikon Pakistan sun yi gangami jiya Asabar don dada jaddada bukatar su ta cewa inda ta kawo ƙarshen matakin nan mai cike da takaddama na fatattakar mutane wanda ta fara daukawa tun watanni 2 da suka gabata. A bangaren da ke karkashin ikon ta a yankin na Kashmir da ake rikici akai zanga-zangar ta faru ne a ranar da Senator Chris Van Hollen na Amurka ya iso Pakistan bayan ziyarar da ya kai India inda aka hana shi izinin zuwa Kashmir ya gane wa kansa da yake jawabi a birnin Multan na gabashin Pakistan Van Hollen ya yi kira ga gwamnatin India da ta tabbatar ta kare haƙƙin dan adam ta maido da hanyoyin sadarwa da kuma saki fursunonin yaki na yankin da ake takaddama a kai jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana binciken da ake yi kan tattaunawar Trump da Ukraine da abin da ya kira take-taken sharri na wauta illar duniya ta kasa maida hankali kan abubuwan da suka dace kenan a cewar Pompeo wanda ke ziyara a kasar Girka a zangonsa na ƙarshe a ziyarar aiki da ya kai ƙasashen kudancin Turai ya bayar da wannan amsar ce saboda a ƙarshen wani jawabin da ya gabatar an tambaye shi cewa ko an ga wasu alamomin da suka nuna akwai bukatar a ƙara bincike kan tattaunawar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli. Wata kungiyar 'yan majalisar dokokin Hong Kong masu rajin kare demokaradiyya jiya Asabar ta shigar da wata ƙara ta kalubalantar amfani da wata dokar ta ɓaci ta zamanin mulkin mallaka da gwamnati ke yi wajen haramta rufe fuskoki a wuraren zanga-zanga saboda ta murƙushe zanga-zangar da ake yi ta kyamar gwamnati yayin da zanga-zangar ta dan lafa amma ba a daina ta ba. Dokar ta hada rufe fuskoki wadda ta fara aiki tsakar daren ranar Juma'a ta janyo zanga-zanga sosai a fadin ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasura da Maili Kaya zan gabatar. An yi canjalas inda APC ta yi nasara a kotun zaɓe a Kano, PDP kuma ta yi a Sokoto. Aƙidar kalashe zaɓe ko ta linƙaƙa in yi zuwa gama kotu ta zama ginshiƙi a siyasar Najeriya, in ji tsohon kwamishina a Nasarawa. NCP ta marigayi gani ta yi alwashin ƙulla ƙawance don neman madafun iko a 2023. APC za ta yi mulki har shekaru 60, in ji sakataren APC a Yobe Abubakar Bakabe. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. A hukuncin kotunan sauraron ƙarar zaben gwamnoni da ake ci gaba da gabatarwa a lokaci ɗaya za a iya cewa an yi canjara tsakanin APC da PDP a shari'ar jihar Sokoto da kuma Kano. A yayin da a Kano gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasara akan ƙarar da PDP da ɗan takarar da Abba Kabir Yusuf suka shigar da shi, a Sokoto kuma gwamna Aminu Waziri Tambuwal na PDP ya samu nasara akan ƙarar da APC ta kai shi da ɗan takarar ta Ahmad Aliyu. Ana jiran yiwuwar ɗaukaka ƙarar PDP da madugunta sanata Rabiu Musa Kwankwaso a Kano, inda ake jiran yiwuwar hakan a APC a Sokoto da madugunta sanata Aliyu Magatakardawa Mako. Dukkan waɗannan shari'u kan ƙari a kotun koli ne a bisa al'adun shari'ar Najeriya. Daga nan kuma koyaya hukunci ya kasance wanda bai samu nasara ba sai ya jira babban zaɓe a 2023. Tsohon kwamishinan shari'a na jihar Nasarawa Tanimu Adamson ya ce aƙidar lashe zaɓe ko ta linƙaƙa in yi so a gama a kotu ta zama ginshiƙi a siyasa ko zaɓen Najeriya.
Shi electoral laws namu dokoki ne sun sa waɗansu matakala masu zaɓi kafin ka iya je ka proving case naka akan cewa ko an magudi ko kuma an duke-duke ko an kashe kuriyo. Shi yasa mutane da suka samu wannan excuse din so duk abu za su yi dai su yi su je kotu su karasa. Wato aikin da aka baka kai wanda baka ci zaɓe din ba ya fi ƙarfin ka. Za ka je da tara mutanen ƙauye ne duka ka zo da su, lokacin da aka ba na tsaya a yi shari'a ma ba yawa. Takardun za ka kawo ma ka sa ma ba yawa. Bayan an ci zaɓe ma su wanda aka san cewa sun san sirrin zaɓe ma biyu su ake yi a da musu toshiya. Zubuta na za ka kawo su maka shaidu.
Da ai mutane suna ganin laifin na alƙalai ne ko lauyoyi. Yanzu kuma ka kawo wani abu da ba ma magana a kai shi ne na dokokin zaben ka.
Dokokin zaben ne. Lawyer shi abin da yake so cewa kullum ya ga ya magana wanda ya karkata abin da ya mishi kyau. Wancan ma yana neman yadda zai in ya karkata abin da ya mishi kyau. To idan doka ta ce gashi ya zama na ga yanda ka iya interpretin shi daidai da ya dace akan abin da aka yi. Yanzu an ce idan ka ga mutum cewa ya ƙetare doka kan wanda abin da aka yi ya sabawa dokan kasa wato criminal offense sai ka zo kai proving nashi but ana ce beyond reasonable doubt. Wannan proving beyond na sha ce kana so ka nuna cewa ba wani tsammani da ya rage a cikin magana da ka faɗa kan cewa wannan lalle ya aikata wannan abu kuma wanda ya aikata abun ma baya nan. Duk wanda ka faɗa jita-jita ne. An zo an duke-duke a wurin polling unit an sata akwati an gudu za ka kawo da suka yi duke-duke na harkar su.
Yau dai Tanimu Adamson idan ka so tsayawa takara za ka so dai duk kokarin da za ka yi dai ka ci kada ba za ka so faduwa domin ka nemi abun a kotu.
To ai abin da ke so gyaran kenan. Ka san last time an zo a yi gyaran electoral kasar Lonamu akan waɗannan matsalolin da suke ciki a ga cewa an gyara su. Amma shi kasar demokradiyya kamar ɗani wanda ya fara tafiya in ka fita zai tashi ya guruguru ya zo na ya zo na yana dan rufe yana rufe ya tashi har ya miƙe. Namu nan muna kan tafe kenan. A hankali zan magance duka waɗannan abubuwan. Amma ni a naso ina so idan na ci ƙuryo ya zama na ci na ci ƙuryo na a bisa kan mutanen da suka bani. Bari ga maka wani lokaci. Abin da yasa wani lokaci ko nitin mun nan ba su yin abin da ya dace shine suna ganin kaman mutane ba mutane suka musu aiki ba wanda mutane suka musu aiki sune yan banga da wadan suka kai suka musu magudi suka ci zabe shi yasa so da yawa ba su adamu da abin da su talakawa ke so sun fi so su samu yan kazagi da suke zuwa ji suna musu ƙarya ai wannan ai wannan suna ganin kaman sune kaman allolin su na zabe din nan shi yasa wani lokaci ga cewa wannan ya shiga ana ganin gashi bai ji magana mutane to amma idan ka tsaya tsayin daka an maka zabe ne ka ci ƙuriya bisa ƙuriya kasan cewa lalle gashi to yanda muke so mu kai kenan yanzu nan yanda za a yi ƙuriya gargar a ga cewa gardagar wannan ya ci wannan bai ci ba fadli yanda ake wahalan yin ƙuriya shine idan aka yi zabe kafi a dauki sakamakon zabe daga wani wuri a kai can sai ga an canza idan an canza har bature zabe ya riga ya karba ya sa hannu ya rataba ya ce ya karba to baka dawo mu yi kuma ba sai ka je can yanda yake to idan aka canza an sa wani abu daban sai an yage takardar da aka rubuta ne da din kaje ka kawo shi daga ina kaga duk abun kenan to shi yasa kike to in ga so shi ne samu a samu yanda za a iya amfani da wani na'ura wanda ana gama zabe wurin mamakon a doga ana kai a hannu an riga an ba da zo din ya riga ji a wayan iska cewa gashi abu da aka sama wuri ko da shi ke za a samu yan takarda kadan wanda suke neman haƙin abubuwa amma zai wuya to kaga idan haka nan ka sai ga abun ya gyaru kuma ya himmatu to amma duk da haka nan dai ana kokari dai a ga cewa in aka yi a ga yadda rage wahalan wannan irin matsala din amma kam gaskiya kam da sauran tafiya kadan saboda haka dole mu yi hakuri shi yasa idan ka fadi zabe baka ci zabe ba har ka je kotu kaga baka samu ba to ba abun fushi bane ka dafa aiki tare sai gan Allah so gobe sai ga zama naka dai
ma'ana duk waɗannan na'urorin tantance masu kada ƙuri'a card reader ba sa hana magudi har yanzu
a card reader ai yana so ya identify mutumin ne ai yanzu wahala din ba wurin card reader wurin zabe bane yanzu nan wahala a wurin ba da sakamakon zabe ne a daga polling ne zuwa ward daga ward ne zuwa collection center daga collection center zuwa inda za a announce final result waɗannan sune yanzu nan problem da muke so
wannan ra'ayin tsohon kwamishinan shari'a na jihar Nasarawa kenan idan mun samu wani ra'ayi da ya sha bamban da wannan in Allah ya yarda ma kawo muku a gefen tarukan ranar tunawa da yancin Najeriya shugaban jam'iyyar NCP ta marigayi babban lauya Gani Fawahimi wato Malam Yunusa Tanko ya ce suna shirin kulla kawance mai karfin gaske don neman ture tasirin APC da PDP a zaben 2023 a wata zantawa da Tanko ya tuno lokacin da yake kan gaba a kamfen din shugaba Buhari tun narkakkiyar jam'iyyar AMPP
idan ka ce kai wa mutum aiki shi da yangin kiwon cewa shi kamar shi kadai ne za a yi wa aiki shi bai damu da kai ba to dole ne ka damu da kanka ko a Hausa an ce so yaro sai mai sanka to nan rucin san babu ne ba a damu da mu ba mun yi tsakanin mu ne da Allah muka yi goyen bayan tsakaninmu da Allah ba wai saboda kuɗi ba ba wanda ya ce baka taimaka kotun shi babu hamar da baya saboda ko sisi lokacin da muka tafiya nan mun yi tsakaninmu da Allah ko ina ya je kuma muke fitowa muke iwu mu ce Najeriya Shehu Buhari a lokacin to mun yi shi ne saboda muna ganin cewa in shugaban kasa ya hau mu idan mu ma za a ba mu lokacin da zamu ma mu fito mu domin kowa yana yin abubuwan nan ne saboda dan shi ma ya yi fice akan a siyasance ko mahaukaci aka dauka a cikin siyasa yana da niyyar shi ma ya yi wani abu kuma in aka mai wani abu shi ma ya san cewa an yi mai wani abu in za su ce wato a watan dama can kuna yi ne dan amma abu a ba haka bane shi kansa shugaban kasan ai ya nema na danyo jama'a wani abu mu muna son mu jama'a wani abu to ga da mu da mu gaba daya
Yunus Tanko ka so a nada kan minista kenan
a ba haka ba ko ba magana wannan ba mu muna son mu taimaka wa jam'iyyar muna son mu taimaka wa shugaban kasa ne a lokacin shin fadan da muka yi shine muna tunanin cewa idan shugaban kasa ya karbi mulki lokacin zai gyaro hanyoyin nan da abubuwan da yake damun ƴan Najeriya saboda in an tafi da kananan irin mu hakan nan zamu yi nan ba da yawa ba sai mu karbi shugabancin Najeriya amma mun lura cewa a'a ba a so ma ana dakuna gaba daya kankananan ma gaba daya ba a so ma su tashi ba a so ma su tasiri ko daya
wato idan
dole ne mun mamu ne ma da kanmu
idan aka kaucewa magana cewa yadda kuke cewa shugaba Buhari bai ja ku a jiki ba amma duk da haka kuma aƙidun sa sun canza ne misali na tabbata da
arziki kwaye ne gaskiya akwai abubuwan da suka canja mana ai general ka san shi baya wasa idan yadda mun lura abin da ya damu mutane amma yau yanzu mutane na cikin wahala ba a damu da su ba kuma ana maganar adalci akan mutanen da aka zaba ministoci innan da gon shekurun da a zabu mai da aka san ana kusa da su ne wanda kaman kana jin ɗan uwa da abokan arziki kurin su ake zaba ni nan na ba da shawara cewa idan dai shugaba yana so ya taimakawa Najeriya mu yi hada kan Najeriya ya tabbatar cewa ya zabi ɗan Najeriya ba ko wani ba Kirista ba ko musulmi ko wani jam'iyya ya tamu ya hada kan mu to yanzu gaskiya ba mu gani ba
tanko kun gani ko ba ku gani ba da alamu sakataren ABC na Yobe Abubakar S Bakabe ya gani har ma ya ce ABC za ta dade tana kan madafin iko
wato ABC abinda ya dace abinda take yi nan da shekara dukkan ma mu za mu dinga yin mulki a kasar nan saboda duk abinda kake tsammani talaka yana so shi muke bayan baran da baba kuma ya mutanen da suke so su yi tattalin arzikin kasar nan kisan gilla ba
PDP ma ta yi irin wannan cika baki amma karshe sai ta yi shekara 16 ta bar mulki
eh to ai ba kan gaskiya suke ba in ka duba kasar nan su suka sa kasar nan a cikin wahala a cikin masifa a cikin talauci amma ka duba sai da suka durkusa da kasar nan yanzu da ci da nan da yazo muke kokarin ta da ita mu tashi mu tsaya da kanmu wanda dukkan ba ma kasar nan ba duk duniya an yarda da wannan abu
yanzu ma ana kukan wahala
wahala to da mun ai aka zo gyara ko kare a ce ai sai an wahala
jiya ta wuce yau damar tuna rayuwar jiya gobe kuma sai Allah ya kai mu sai babin ra'ayi
sunana Sale Bakuru Sabon Fege ai mu ne muka sha wahala muka zabi wannan gwamnatin akwai lokacin da shugaban Muhammadu Buhari zai zo da matur campaign ina maka magana da machine na tafi kilometer 80 da wani abu har gaba da Bono gari naje na taro shi kuma na sake dawowa akan machine sakamakon haka har da muka zo bakin gari ma sai da ne hatsari to amma din menene duka sacrifice saboda muna ganin idan shi shugaban Muhammadu Buhari ya zo gaskiyar magana talaka zai samu sa'ida so amma haka
ne sake hazari ganganci kake yi da machine din kenan
to ba zan ce ganganci ba sakamakon irin yanayin motoci da kai da machine kaga masu machine mu muna da yawa kuma wanda muka yi hatsarin ma wannan lokacin ina ganin mun kai machine 5 ko 6 so ina muka magana wannan lokacin da yake hawa machine ne kaga yawan motocin ne ya kawo kuma mutumin da zai tashi akan machine ya ci kilometer har 80 ko 90 sannan ya sake dawowa ya biyo convoy na dan takara kaga abu ne wanda soyayyar ai ta riga ta kai soyayya talakan Najeriya menene ba a yi mishi ba a layi an dake shi wajen karban katin zaben nan an wuni an kwana wallahi katin zabe na ina gaya maka kafin a kira sallar asuban fari na ji na kama layi amma sai da na samu mutum hudu mutum biyu sun kwana a layi mutum biyu sun riga ni muka je muka yi sallah muka dawo muka jira har dare a ranar ban samu katin zabe ba still har yanzu washegarin sa na saki kwato wannan sammakon na je sana na samu katin zabe kuma haka nayi kokari iyalai ran suka samu kanne na suka samu muka zo muka kada kuriya so kaga gaskiyar magana shugaban Muhammadu Buhari ba mu ce baya yi ba amma dai harkan talaka da rayuwar talaka a Najeriya ya kamata gwamnatin Najeriya ta lura da shi kuma kai magidanci in ka fita neman kudin wallahi samun kudin aiki ne a gare ka wani ma sai ya fita aikin ma ya rasa shi kowa idan ya tashi sai ya ce ana yaki da cin hanci da rashawa to ana yaki da cin hanci da rashawa mutum ma idan ya samu kudin sai ya makale in ma gini ne zaka yi a zuwa laboratory samu kudi sai kaga babu in ma noma zaka yi tafkekiyar gona sai ga mutum yayi ta daidai misali yar kadan sai a ce babu kudi kuma mun sani akwai kudin
ba su rado duk da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma sauran gidajen radio da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni da na shirya na gabatar Nasira da Malika yake cewa wassalamu alaikum
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Cutar sankara na ci gaba da kasancewa barazana ga al'ummar Najeriya al'amarin da ke tayar da hankalin gaske kididdigar kungiyar lafiya ta duniya wato WHO na nuna cewa a cikin mutane 166,000 da suka kamu da cutar a Najeriya a bara kadai kimanin mutane 41,000 ne suka rasa rayukansu Majalisar ta Dinkin Duniya ta nuna muddin ba dan matakin gaugawa ba na shawo kan wannan cuta to lalle kuwa ka iya kankama da ruruwa tamkar wutar daji yayin girman wannan matsala take a Najeriya Dr Zainab Shinkafi Bagudu ita ce shugabar gidauniyar yaki da cutar sankara mai suna Medicaid Cancer Foundation
kamar yadda bincike ya nuna akwai sama da mutum 250,000 a kowane shekara na kamuwa da ciwon kansa a Najeriya watan 250,000 a kowane shekara kuma ana kikkiawan zato cewa kowane shekara wannan matsalan yana karuwa a kullum. Sannan kuma a kasar mu Najeriya da yake muna cikin kasashen da ba su da ƙarfi sosai, matsalan ya fi yawa akan kasashen waje da su suna da na'urorin aiki na ganewa da wuri da na ba da magani da maganin ma, sannan maganin nan kuma ba kowa ke iya siyan shi ba, ko da wani lokaci ma in mun tantance in mun samu masu shi sannan sai mu shiga matsalan yadda za mu sayi maganin, shi ma yana cikin abubuwan da gidauniya ke taimakawa da shi. Muna aiki da gwamnati, muna aiki da wasu kamfani masu kikiro maganin wanda suna ba mu ragowa akan kudin maganin.
Ganin yadda wannan cuta ke kara kankama a Najeriya, kungiyar lafiya ta duniya wato WHO na ganin koda baya ga gwamnatoci a matakai daban-daban, to lallai akwai bukatar suma kungiyoyi masu zaman kansu su taka rawa sosai don hada karfi da karfi a yaki wannan cuta a gaba daya. To ko ta yaya irin waɗannan kungiyoyi za su shigo cikin wannan hidima? Tambayar kenan da naiwa tsohuwar shugabar shirin kawar da cutar sankara ta gwamnatin Najeriya, Dr. Ramatu Hassan.
To na ji daɗi da wannan tambaya, saboda a kullum sai a yi ta ganin kamar dole gwamnati za ta yi ta komi, amma ba haka ba ne. Saboda ita gwamnati misali kamar na tarayya ana abin da ake ce ma policy, wato ana nuna ana shimfiɗa hanyoyi waɗanda ya kamata kowa ya bi, amma mutane ba a gama gane wannan ba sai a ga kamar dole ne sai gwamnati ta koma kuma ta kuma yi waɗannan abubuwa bayan akwai abokan tafiya. To waɗannan abokan tafiya sun hada da kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda makance musu NGO. Aka taho misali magana kansa, ba wai dole sai a kungiyoyi waɗanda suke cikin aikin kamar kauda wannan ciwo ba, a'a, kaga misali akwai ya kamata akwai hannun kungiyoyi hadda na manoma, saboda noma a gane wani irin abinci ya kamata a noma ta wani hanya, saboda yawancin ciwon sankara yana tahowa ne bisa ga abin da ake ci da yadda ake cin shi. To kaga su ma annan ya kamata a ce suna da hannu a cikin abubuwan da za a gudanar na kawar da wannan ciwo. Na biyu, kungiyoyin mata, saboda ciwon sankara ya fi kama mata fiye da rabin ciwon sankara da ake gani, ba ma Najeriya ba, duk duniya duka ya fi kama nono da mahaifa. Sannan kuma da kungiyoyi na waɗanda suka kware a aikin asibiti, tun daga a ce misali masu a ce kungiyar pharmacist, saboda suke kula da magunguna, kaga da kungiyar likitoci.
Akwai dai nau'o'in cutar sankara masu yawan gaske, to kome za iya cewa ke haddasa wannan cuta? Dr. Muhammad Bala Ambursa, kwararren likitan cutar sankara ne.
Mafi yawan kansa, mafi yawan su ba a ce ma ga abin haka kawo shi, mafi yawa, amma wasu daga cikin su ana iya gano cewa ana gado idan aka samu matsala ga kwayoyin halitta wanda aka ce ma gene, idan ya lalace to zai dinga hayayyawa ne ba tare da control din jiki ba, dama shi a basis din kansa. So mai yawanci yanda mace kawai tana iya kamawa nan bai ma zai iya kamawa, so ba wai cewa ni ba zan kama ba ko kuma kai ba za ka ba, abu ne kawai bisa ga me wabi aka ce ko mi kansa registered. A yanzu muna da guda 26 gabaɗe a Najeriya, sannan cikin su population based su a guda 19, hospital based su a guda 7 a yanzu.
Kamar yadda kai maganar cewar ita shi ciwon daji din nan ba san me ke kawo shi ba, akwai wasu matakai ne da mutum zai dauka domin ya kiyaye kansa daga kamuwa daga wannan cuta?
To a ce wai kamar da yaburbuwa da auren nesa, abin da annan shine abin da zai mutum a mutane har dai mata ya kamata ce sun sani, idan suka ji abu a nonon su ba lalle kansa na ba, amma su zo domin a yi saurin ganuwa.
Idan ka ɗauki tsoron cututtuka irin su kamar zazzabin cizon sauro, za a ce ka dinga shiga gidan sauro kar ka wuri sauro ta baka. Ita cutar daji menene mutum zai domin ya zama ya yi kansa kan da garki?
Shi na da wahala, saboda ko shekaru ma is a problem. Age ɗaya by virtue of age is a risk factor. So how do you ask yourself not to grow older?
Duka dai akan haka ga abin da Dr. Zainab Shinkafi Bagudu ke cewa
an fi samu masu cutan mahaifa a arewa saboda haihuwa yafi yawa a arewa in ka duba kullun wato ita kansa kaman kawai dai abu jiki dai gaba daya in kana yawan buga shi kana using din shi kana gurza shi abinda bai kamata yayi ba kansa kaman kagi na gida ne sannan kuma kawai dai abinda ya kamata gida ka aza block daya biyu uku haka akwai signal da jiki ke badawa a aza block din nan daya a aza wani haka yaje daidai haka gina foundation amma in signal din nan da ake aikawa daga kwakwalwa bai tafiya daidai sai ta tafiya gurgurgur anyhow matakin kariya ya kamata mu canza yadda muke tafiyar da rayuwarmu irin abincin da muke ci irin ana motsa jiki sannan kuma ya kamata ana gwaji da wuri in ana ganewa da wuri an fi yin maganin ana son haihuwa ban gama maganan nan ba shi yasa aka fi samun na mama a kudu kansa ta nuno yafi yawa a kudu saboda ba su haihuwa da yawa a tsara iyali a samu hutu wannan break shekara biyu din da ake sawa a ciki ma jinkirin nan kuma yana bada mace ta san huta macen da bata haihu ba gaba daya kuma mun ga cewa ta fi kamuwa da kansan mama saboda haka ana son haihuwan amma ba a son ta yi yawa wanda bata haihu gaba daya ba tana kamuwa da kansa na mama wanda ta dade bata haihu ba ita ma tana kamuwa da shi amma wanda ta yi da yawa za ta samu kansan mahaifa saboda haka kaga abin balance ne ana son a yi shi daidai
wani karin matsala anan shine yadda da dama daga cikin yan Najeriya tun ma dai ba mazauna karkara ba basu amince cewa ana shawo kan cutar sankara a likitance ba akan haka Dr. Ramatu Hassan na ganin akwai abin yi
abu muhimmi shine wa'annan kananan asibitocin shan magani wa'anda ake ce ma primary health care centers to idan ma'aikatan wurin suna nan kuma an wayar musu da kai saboda ka san kananan ma'aikata na asibiti ake sa ba manya ba irin ka ce ko a ce babban likita to irin su ne idan aka zauna aka musu bita suka gane yadda ya kamata su sarrafa duk wanda yazo yace bai da lafiya kuma su gane cewa eh wannan abin fiye iya zama ciwon sankara ne sai su san yadda za su yi su lallashi wannan ko wannan matar ko mijin ga inda ya kamata ku tai na biyu kuma ka san sha'anin rayuwa na wannan zamani saboda rashi ba su iya to shi yasa kungiyoyi masu zaman kansu su rika kamawa
dai na kungiyoyi masu zaman kansu yayi rana a daruruwan yan Najeriya irin su wannan mata wacce gidauniyar Medicare Cancer Foundation ta ce sun ceci rayuwarta
wa Muhammad ni har jalla shallahi ya ganuno ni zo asibiti sai aka min tiyata karin farko sai daga baya kuma ya saki tashi sai ni zo asibiti sai anka auna ni anka ce sai an cire ni sai ki to bani da kuɗi sai ni dora kuka ina kiran kuma ciwo ga yakan ko ina sai anka taimaka min saboda Allah an kai ni aikin ga yanzu na samu lahiya wallahi na gode sosai na gode Allah ya saka da alheri ba sai iyaka gode da zan yi musu ba
to amma yanzu ya kike ji musali
to wallahi na kan ji dama kware da gaske shi da abin ne kaza to wallahi na ji dama da ni ta yi asibiti wallahi ba azza ko ina kai kamar haka ba
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
Jalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Africa, I am my